daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Abin da ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, yau Juma'a 22 ga watan Disamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC. Kakanin labaran duniya.
Daya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakin su ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma bude hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta Kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da yayi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi.
To ana ci gaba da tsokaci a sassan duniya kan yadda Amurka ta sha kaya a zuwa Majalisar Dinkin Duniya kan ayyana Kudus da ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila. Shi me ya kai ga Amurka ya baro?
Barazana da Amerika ta yi ga kasashen da ba su yadda da wannan mataki da ta dauka ba, wannan mai harzuka musamman da su yi tamkar waɗanda suke neman taimakon tun ba haka ba za su yi ba.
To yayin da mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, masu zuwa kasuwanni na korafi kan farashin kayayyaki.
Gaskiya kayan da tsada, gaskiya ba mu tsammani haka ba, abun yayi tsada gaskiya. Kusan kowace shekara haka yake, in tami ya zo kamar haka dinnan.
Za ku ji ƙarin bayani, sannan za mu leƙa jamhuriyar Niger inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fara wata ziyara aiki. Baya ga haka shirin duniyar Amurka na nan tafe, amma da farko ga labaran duniya.
Daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakin su ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare babban birnin kasar a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a kofar gonar koda Smart sai buƙace shi amma bai buƙaci taimakon sojan ba. Ma'aikatan gonar baƙaƙen fata sun yi ta guda, wasu na zub da hawaye a lokacin da suke tarbar Smart da iyalansa. Ma'aikatan sun yi shekaru aru-aru suna aiki a wannan gona kafin su ma a kore su a lokacin da aka kori Smart. Lokacin mulkin turawan ƙasar, turawa sun kamfaci gonakin da suka fi kowanne albarka a ƙasar inda suka bar baƙaƙe a inda ba sosai ke da kyawu ba. Mugabe ya ce korar turawan da aka yi wani yunkuri ne na duba ɓangarancin da ke akwai akan harkokin gonakin da ba a yi wa baƙaƙe adalci ba, kuma yake taimakawa turawan da ba su kai kaso ɗaya daga cikin ɗarin mutanen garin ba. Mallakar filaye ko gonaki a Zimbabwe ya haddasa tashe-tashen hankula akan harkokin siyasa har ma da na jinsin ƙasar.
Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na ƙasar Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye. Abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta Prime Minister Mariano Rajoy. An shirya wannan zaɓe a bayan da hukumomi a birnin Madrid suka rushe gwamnatin yankin, suka kama mafi yawan shugabannin 'yan awaren da suka yi ƙoƙarin ayyana 'yancin kai a bayan ƙuri'ar raba gardama da gudanar a watan Oktoba, wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita. Masu goyon bayan 'yancin kan yankin Catalonia sun taru suna murnar sakamakon zaben cikin daren jiya Alhamis. A lokacin da ya bayyana cewa jam'iyyu uku masu goyon bayan ɓallewar yankin daga Spain za su samu rinjaye da kujeru biyu a majalisar.
A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma bude hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan sandan ta Kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi. Wannan taron farfado da yankin ya samu jagorantar kungiyar kasashen yankin gabashin Afrika, wato IGAD. Jakadan kungiyar wadda ake kira IGAD a takaice a Sudan ta Kudu, Ismail Wais, ya ce yarjejeniyar za ta fara aiki a ranar 24 ga watan Disamba da karfe 12:00 agogon Sudan ta Kudu. Wannan matakin da aka kai cikin satin nan ba zai yiwu ba ba tare da saka hannu da taimakon wakilan kudancin Sudan ba a cewar Waiz. Masu ruwa da tsaki a Sudan ta kudu, masu wakiltar gwamnatin ƴan adawa, kungiyoyi, masu ƙarfi da marasa ƙarfi, sanannun mutane, mata da yara suna ta haduwa domin tattaunawa a babban ofishin kungiyar tarayyar Afrika dake Addis Ababa tun 18 ga watan Disamba domin farfado da kasar.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta kaddamar da bincike yau Juma'a kan gobarar da ta kashe mutane 19 a tsakiyar babban birnin Jecheon. Hukumar ƴan kwana-kwana ta kasar ta ce mafi yawan mutanen da suka mutu ranar Alhamis suna cikin wani gida da mutane ke zuwa domin wankan gasa jiki. Gobara ta fara tashi ne a cikin wata mota kana ta ci gaba da tashi har ta kama gidan benan da mutanen ke ciki. Wani mai bincike ya bayyana wa kafar yaɗa labarai ta Reuters cewa motocin da aka ajiye a saman benan ne suka kama da gobara wanda ya jawo iska mai guba mai yawa. Wani mutum ya rasa mahaifiyarsa da matarsa da ƴarsa.
Jami'an Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a yau Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar akalla 'yan sanda 6 da kuma raunana mutane 10, ciki har da kwamandan yankin a lardin Kandahar da ke kudancin kasar. Dan kunar bakin waken ya kutsa cikin wani charge office da ke gundumar Maiwand da wata mota irin ta soja da ake kira Humvee wadda aka makare ta da nakiya. Kwamandan 'yan sandan na shiyar mai suna Sultan Muhammad ya shaidawa muryar Amurka cewa tashin bomb din ya yi sanadiyar tarwasa ofishin 'yan sandan da kuma gidajen mutanen da ke makwaftaka da su. Ya kara da cewa 'yan sandan da aka girke a mashigar farko sun tsayar da motar da ke dauke da kimanin kilo 3,000 na bom, suka kuma bude wuta domin tsayar da ita, amma direban ya samu nasarar kaiwa kofa ta biyu kafin ya tayar da bom din. Nan da nan 'yan Taliban suka fito suna daukar alhakin kai wannan hari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masana siyasar gabas ta tsakiya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da matsayin da ta yi Allah wadai da ayyana Kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya. Kasashe 128 ne cikin 172 suka yi tir da matakin na Amurka, ciki har da wasu gaggan kawayenta. Na tambayi shugaban Haider Center a Najeriya, Dr. Hafiz Said, wanda masani ne kan siyasar gabas tsakiya da ke zaune a kasar Iran, shin yaya aka yi kawayen Amurka suka juya mata baya, kuma ina tasirin wannan kai da Amurka ta sha?
Kuma wani abu da ya taimaka wajen da zai tasiri sosai shine nau'in irin shi wata barazana da Amerika ta yi ga kasashen da ba su yadda da wannan mataki da ta dauka ba. Wannan mai harzuka musamman game da su ya tamkar wa'inda suke neman taimakon tun ba haka ba za su rayu ba. Suna cewa wa'inda ba su goyi bayanta ba to lallai ba za ta taimaka musu ba ko ba su ne taimakon da take ba su kasashen take ba su taimako. To duniya wani abu ne wanda yake a fili gaskiya wanda yake ba zai yi ba a yi musu nsa. Kowa ya san Zionists sun kama wajen nan ne wajen shekarar 70 da ta wuce. An riga an taurare an kuma daidaita komai an kuma iyaka ga kowace ƙasa a lokaci guda kuma suna son su wuce iyaka sosai domin su kwace state capital na wata ƙasa su daidaita tasu. So da haka duniya sai ta ga abin ya wuce iyaka kuma lallai wannan zai tasiri ba ƙarami ba a cikin dukkan wani mataki nan gaba da zai zo da Amerika za ta ɗauka musamman ma akan ita ƙasar Palestine da aka riga aka shata area da aka shata mata ƙasa tun 67.
To, Dr. da yake an ɗauki wannan matsaya ya kuma za ta kasance nan gaba lura da cewa ita Amurkan ta haƙiƙance a kan cewa lallai fa tana za ta ci gaba da kallon Kudus ɗin a matsayin birnin Isra'ila kuma za ta mai da ofishin jakadancinta can wannan birni?
To, wannan abin da zai zo shi ne wannan zai sa ƙasashe da yawa a nan gaba idan Amerika ta yi haka su ma su zamanto sun dauki wani mataki a gefe guda wanda yake ba za ta ji daɗin sa ba. Dai kenan. Na biyu, kasashe tunda ba su yadda da Kudus a matsayin state capital na Isra'ila ba, to ba fa wanda zai mai da embassy ɗinsa can Amerika za ta rage ita kadai a ciki. Na uku, Amerika za ta sake rasa matsayin da take da shi hatta a wajen kawayenta Larabawa amma ba zan ce dukansu ba, wasu daga ciki da irinsu Turkiya su ma da sauransu, akan cewa lallai ne ba za su taɓa yadda da abin da ta yi ba, kuma zai shafi wasu alaƙoƙi ta wani ɓangare da kuma tuntuɓa. Na wuce za ta rasa matsayinta na mai tuntuɓa, so da haka a lokaci guda ta riga ta zama ɗaya ɓangaren rikici wanda yake shiga wa ɓangaren Isra'ila a rikici a fili wanda yake ba ko yake ba. So da haka akwai tasiri sosai a cikin alaƙoƙin Falastinawa a matakin farko, Laraba a mataki na biyu, ƙasashen Musulmi a mataki na uku, ƙasashe na huɗu wanda suke ganin cewa Amerika ta rena su a mataki na huɗu a wajen wannan abu da Amerika ta yi na sanya Kudus a matsayin state capital, wato headquarter na Israel.
Dr. Hafiz Sa'id kenan shugaban Haider Center a Nigeria, amma mazaunin ƙasar Iran. To a yau ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya fara wata ziyara kwanaki biyu a jamhuriyar Niger, inda yake tattaunawa da hukumomin ƙasar kafin ya ziyarci sansanonin sojin ƙasar da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A yammacin wannan rana ta Juma'a 22 ga watan Disamba ne ake sa ran isowar Emmanuel Macron a nan Yamai a ziyarar farko da zai gudanar a Niger tun bayan da ya tsare kujerar shugabancin ƙasar Faransa. A yayin wannan ziyara ta ranakun Juma'a da Asabar, Emmanuel Macron zai ziyarci sansanin sojojin Faransa da ke girke a Yamai da sunan yaƙi da ta'addanci. Zai kuma yi amfani da wannan dama domin yin shagulgulan sallar Noel ko kuma Christmas, wacce mabiya addinin Krista ke addu'o'in karramawa a ƙarshen wannan mako a ko'ina a faɗin duniya. A ɗaya dabara, shugaban ƙasar ta Faransa zai tantauna da Muhammadu Isuhu na Nishar akan batutuwan da suka shafi daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu a fannoni da dama. Jakadan Faransa a Nishar, Marcel Escur, da ke bayani jim kaɗan bayan ganawa da shugaban ƙasar Nishar a ɗazu da hantsi, ya bayyana cewa ya zo ne domin tabbatarwa shugaba Isuhu cewa shugaba Macron zai iso wannan ƙasa kamar yadda ya alƙawali, tare da bayar da tabbacin goyon bayan Faransa wajen jan hankulan masu hannu da shuni don ganin sun cika alƙawalin da suka ɗaukarwa jamhuriyar Nishar a game da maganar kuɗaɗen nan biliyan 23 na dalar Amurka da suka yi ƙuduri aniyar bayarwa a yayin taron birnin Paris na makon jiya.
Monsieur Emmanuel Macron sera de parmi nous ce soir et demain samedi. Il rencontrera le président du Niger, sera reçu à la présidence pour des entretiens et travaux bilatéraux et rendra également visite.
Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka har izuwa watan Agustan 1960, abinda ake ganinsa a matsayin dalilin da ke ba Faransa damar cin gajiyar ƙarfin uranium ɗin da Niger ɗin ke tunkaho da shi ya sauranta. Da dama daga cikin masu fashin baki na kallon wannan ziyara ta Emmanuel Macron a matsayin matakin kishin laifi, bisa la'akari da yadda jama'a suka fusata saboda zarginsa da ƙetare ƙasar Niger lokacin da ya ziyarci ƙasashen Côte d'Ivoire, Burkina Faso da Ghana a ƙarshen watan jiya, wato a yayin ziyararsa ta farko a nafiyar Afirka tun bayan ɗare karagar mulkin Faransa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Suleiman Mummuni Barma. To a Najeriya, yayin da al'ummar Krista ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, jama'a da ke shiga kasuwanni domin sayayya na ta kokawa kan farashin kayayyaki da suka ce sun yi tashin goron zabi. Daga Yola, jihar Adamawa, ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Yanzu haka ma an soma kawata birane da kuma wuraren hada-hadar jama'a domin tarbar bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabon shekara, yayin da mabiya addinin Krista ke gazziya kasuwanni domin sayayya.
Suna na Honorable Esther Musa. Gaskiya ina cike da farin ciki yadda na ga mutane, duk da yanayin rayuwa, tsadar rayuwa, mutane suna ciki, suna siyan kaya kuma a cikin walwala ba da ɓacin rai ba. Gaskiya ina cike da farin ciki. Kira da nake wa jama'a, kowa yanda ya tsinci kansa sai a yi da haƙuri kuma a gama cikin ƙoshin lafiya. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Allah ya nuna mana wannan rana.
Suna na Mrs. Talatu Esubale. Na zo siyan kaya. Gaskiya kayan da tsada. Gaskiya ba mu tsammani haka ba, abun yayi tsada gaskiya. Kusan kowane shekara haka yake, in time ya zo kamar haka dinnan. Gaskiya mu kan muna gani kamar a kasuwan ma bai mana daidai. Don ana kara kayan yana tsada, gashi a gidan laba ke da rayuwa, muna neman abin da za mu sa a baki. Kai kuma sai kuma at the same time, yanzu an shiga January sai abun ya dan sauka. An shiga kamar haka dan an san dole ana bukatan shi. Sai ana yana yin tsada yana yawa gaskiya.
To wai ko me ƴan kasuwa ke cewa ne game da bikin na bana? ga madata bakin wasu da na tarar a babbar kasuwar Jimeta da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Sunana Michael. Ba a samu haka ma da kam na wannan shekarar kam, amma mun gode Allah kam tun da koyi laptop. Ni kam ba kara ba. Ni kam ina so ina nawa da sauki saboda ina so in samu in ci garu kayana kawai saboda ba wai saboda Christmas zan zo in kara to guda akan kayana babu.
Sunana Idris Muhammad. To ga kayan miya dai muke so ba tattasai da tarugu zuwa albasa haka. Kaya kam gashin. Don da yake danyen kaya ne kayan wani sa'in irin mukaddara yanzu kaman wannan karin da muke ciki kayan yawanci daga zari da muke samun kaya to lalle haƙiƙa yanzu musamman tattasai da taruhu suna da farashi zuwa albasa kudin su yana da dan yawa don kaga tattasan nan yana kai 9,000 albasa har 18 har 20 tana albasa a yanzu haka har hawan farashi musamman kaman danyen kaya yawanci in shirima ta zo irin wannan bukatar sace take zuwa ake bukatar ba daga nan bane daga can wajen masayin ne mukaddara yanzu hakan nan mai bukatar kamar yanzu fatake mu za su je can su siyo kayan to su ma in sun je can za su samu kayan da tsada ne to yawanci mu ma suka zo nan yanayin yanzu suka siyo kayan a can haka suke zuwa su tsaya wannan annan yakan yin farashi har ga Allah amma dan a yanzu mukaddara yanzu kaga daga yanzu na har zuwa abin nan an fuskanci bukatar kayan kuma dole kayan zai ta
so tare aka ma zargi ƴan kasuwa da tsaula farashin kayayyaki a daidai irin wannan lokaci batun da ko shugabannin kungiyar ƴan kasuwan fake musantawa
sunana Lawan Auta Miyasu ni kuma chairman na Ganzaki Trader Association na Yola North to wani abun yana shafan daga transporter ne wani abun kuma yana shafan daga karancin masu zuwa su kawo ne wasu Christmas ya zo daman ƴan kasuwa ne su suna zuwa su siyo su kawo da Christmas ya zo sun suka ne daina zuwa saboda shirye-shiryen su in mutum 100 sun tafi kawowa aka ce mutum 30 ne suka je kaga kafin su je da abun sai ya yanke kuma daman kasuwa in kaga abu yayi tsada babu shi ne
kuma da menene dai da alamun duk da matsin tattalin arzikin da ake fama za a gudanar da bikin na bana cikin kwanciyar hankali da ma walwalar rayuwa Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.
Agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da kusan minti 18 wato 4 na yamma kenan da minti 18 a birnin Yola da Yaounde da Yamai da kuma N'Djamena. Yanzu ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya samu ta gagarumin nasara a majalisar dokokin kasar bayan da majalisar ta amince da wani kudurin doka da zai kawo sauyi a tsarin karɓar kudaden haraji a kasar wanda ya ce zai rage kudaden haraji da ake biya. Shin ko me yasa ƴan jam'iyyar Democrat suke adawa da wannan sabon tsari da zai rage kudaden na haraji? Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kasance mai cike da farin ciki yayin da yake jawabi a gaban magoya bayansa a wajen fadarsa ta White House yayin da dimbin manyan ƴan jam'iyyarsa ta Republican suka rufa masa baya.
It's the largest, I always say the most massive, but it's the largest tax.
Kamar yadda na faɗa, wannan shine rage kuɗin haraji mafi girma a tarihin ƙasar mu. Wannan abu ne na musamman.
Really something special.
A cewar shugaba Trump, sauyin da za a samu a tsarin harajin zai taimakawa Amurkawa masu matsakaicin kudaden shiga. Zai kuma taimakawa manoma da ke faɗi tashin ganin sun ci gaba da rike gonakinsu. Sannan kudaden harajin da za a rage zai sa kamfanoni su saka hannayen jari a Amurka, a cewar Trump.
This is going to mean companies are going to be coming back. You know, I campaigned on the fact that
hakan na nufin kamfanoni za su fara dawowa. Kuma na alƙawari a lokacin neman zaɓe na cewa ba za mu sake bari kamfanoni su salwanta ba. Za su zauna a ƙasar mu. Kuma na san kun ga abubuwa da ke faruwa na alkhairi.
To sai dai ƴan Democrats suna adawa da yadda aka yi hanzari aka amince da wannan kuduri a majalisar ba tare da an ji ta bakin al'ummar ƙasa ba. Da kuma yadda aka cusa wasu sauye-sauye a baya-bayan nan.
Sun kuma ƙara da cewa tsarin na dauke da wasu matsaloli da dama da ka iya ba masu hannu da shuyi kofar kaucewa biyan kudaden haraji. Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka.
Corporations are flush with cash right now.
Yanzu haka manyan kamfanoni na da makudan kudade. Fannin saka hannun jari na bunƙasa. Amma ba a samun ayyukan yi. Kaga duk kamfanonin da suka ce za su yi amfani da shirin rage kudaden haraji sun ce za su sake sayo hannayen jarin da suka sayar. Wannan wani lamari ne da ba zai taɓa taimakawa talaka ba.
A cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Chuck Schumer, sauƙin da za a samu a fannin harajin ƙasar zai sa kuɗaɗen da ake biya na inshorar lafiya su tashi. Ita ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce wannan rage kuɗaɗen haraji zai taimaki masu hannu da shuni ne kawai, inda sama da kashi 80 na sauƙin da za a samu su za su mora. Sannan ta ƙara da cewa Amurkawa miliyan 86 da ke aiki za su ga ƙarin kuɗaɗen haraji.
Abinda suka ba Amurkawa ma'aikata bai taka kara ya karya ba, kuma alfanunsa na ɗan wani lokaci ne. Amma ragin kuɗin harajin da masu hannu da shuni za su samu na da girma, kuma na dindindin ne.
A halin da ake ciki dai, nan ba da jimawa ba, masu biyan kuɗaɗen haraji za su ga rage a kuɗaɗen da suke biya, amma kuma na ɗan wani lokaci ne. Domin nan da shekarar 2025, alfanun da suke samu daga sabon shirin na rage kuɗaɗen haraji zai kawo ƙarshe. An yi hasashen cewa idan aka fara amfani da wannan sabon tsari na rage kuɗaɗen harajin, nan da shekaru 10 masu zuwa za a samu ƙarin dala tiriliyan 1 akan kusan dala tiriliyan 20 na basussukan da ake bin Amurka. To amma baya ga wannan hasashe, yanzu haka shugaba Trump na sa ran wannan nasara da ya samu a fannin rage kuɗaɗen haraji za ta samu goya bayansa su ci gaba da kasancewa tare da shi, kamar yadda mai fashin baki Robert Jones na cibiyar Public Religion Research Institute ya ce.
Ina gani mutane sun kafe da nuna mai ƙauna. Shi yasa muke ganin daga cikin masu ƙaunarsa akwai waɗanda ba za ka taɓa iya sauya masu ra'ayi ba. Misali, kamar fararen fata masu bin ɗariƙar Evangelica waɗanda a cikin kowane 10 za ka ga 7 suna mara mai baya.
Yanzu dai wani lokaci da za a iya gwada goyon bayan da shugaba Trump ke da shi shi ne lokacin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi na 'yan majalisar dokokin Amurka. Tarihi dai ya nuna cewa mafi yawan shugabannin Amurka da ke wa'adinsu na farko ba kasafai suke cin zaben tsakiyar wa'adi ba, kamar yadda Molly Reynolds ta cibiyar Brookings ta lura.
One thing that we know is that the president's party usually loses seats.
Wani abu da muka sani shine jam'iyyar shugaba mai ci kan rasa wasu kujeru a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin wa'adinsu na farko. Hakan kuma na ƙara taɓarɓarewa. Kuma idan muka lura da irin matsayar da shugaban yake a yanzu a siyasance, ina ganin haka zai shafi jam'iyyar ta Republican a shekarar 2018.
To haka ne sa masu gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a irin su Frank Nipot suke ganin cewa babban kalubalen shugaba Trump a shekara mai zuwa shine yadda zai ƙara yawan magoya bayansa.
Idan har yana so ya samu ƙarin farin jini, sai ya ƙara neman haɗin kan 'yan Democrat da 'yan majalisar masu cin gashin kansu. Domin yanzu farin jininsa kusan kashi 30 ne cikin 100, kuma hakan yana da wuya.
To kamar dai yadda masu lura da al'amura suka nuna, sai in har an samu sauyi. Amma akwai alamu da ke nuna cewa shugaba Trump ya ɗauki hanyar bin sahun magabatansa, wato Barack Obama da kuma George W. Bush, waɗanda su ma suka faɗi a zaben tsakiyar wa'adi a lokacin mulkinsu. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Jim Malone da Zlatika Hawk da suka haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya ce abin dariya yaro ya tsinci haƙuri, rikicin jam'iyyar PDP yana bani dariya da mamaki. Matuƙar ba ku daidaita jam'iyya ba, to fa ba lallai ba ne a cimma buri a zaɓe mai zuwa. Sako daga mai gas Walda Dambam. Sai sakon da ya zo daga hannun Abubakar Kawo Girgir da Abdulrahman Aliyu Balkore. Suka ce haƙiƙa mun ji daɗi kuma mun yi murna bisa wanke ɗan jarida ma'aikacin sashen Hausa na RFI wato Ahmad Abba da babban alƙalin babbar kotun ƙasar Kamaru yayi kan zargin da ake yi wa Ahmad Abba da yin alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Kuma shakka babu duk wanda ya riƙe gaskiya yana tare da Allah. Don haka muna kira ga duk wani ɗan jarida ya riƙe gaskiya. Ya da kamanta adalci akan aikinsa domin Allah yana tare da mai gaskiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya fidda duk wani ɗan jarida da ke tsare sakamakon zarginsa da ake yi cikin ƙanƙanin lokaci. Amin summa amin. Sako na gaba kuwa ce fatan alheri BOA Hausa. Tabbas muna maraba da gyaran titi da gwamnatin Najeriya za ta yi daga Abuja zuwa Kaduna har zuwa Kano. Sai mu ce Allah ya ida nufi. Sako daga Alhaji Umar Fuaiba Gashuwa. Sako na gaba kuwa ce haƙiƙa zaɓen raba gardama wanda ya gudana a jiya a babban zauren taro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan amincewa ko ƙin amincewa da matakin Amurka na ayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Inda sama da kasashe 128 waɗanda suka hada da Jamus, Turkiya, Saudi Arabia, Iran, Najeriya, Koriya ta Arewa, Venezuela, China da Russia suka kunyata shugaban Amurka Donald Trump da gagarumin rinjaye. Wani abin ayaba ne. Duk da barazanar da Donald Trump ya yi cewa Amurka za ta dakatar da bayar da taimako ga duk ƙasar da bata bata goyon baya ba. A don haka muke jinjina ma waɗannan ƙasashe da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen hana zalunci da mamayar da Isra'ila ke yi wa Falasɗinawa. Shugaban Amurka Donald Trump da na Isra'ila Benjamin Netanyahu kun sha kai. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahana Sikiri jihar Adamawa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Daga cikin turawan manoma da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonar shi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare, babban birnin kasar a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a kofar gonar ko da Smart zai buƙace shi. Smart bai buƙaci taimakon sojan ba. Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na ƙasar Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye, abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta Prime Minister Mario Rajoy. An shirya wannan zabe a bayan da hukumomi a birnin Madrid suka rushe gwamnatin yankin, suka kama mafi yawan shugabannin 'yan awaren da suka yi ƙoƙarin ayyana 'yancin kai a bayan ƙuri'ar raba gardamar da aka gudanar a watan Oktoba, wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita. A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin ƙai ga 'yan Sudan ta Kudu a yunƙurin kawo ƙarshen yaƙin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane, wanda kuma aka shekara huɗu ana yi. Wannan taron farfaɗo da yankin ya samu jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin Afirka, wato IGAD. Koriya ta Kudu ta kaddamar da bincike yau Juma'a akan gobarar da ta kashe mutane 19 a tsakiyar babban birnin Jacheon. Hukumar 'yan kwana-kwana ta kasar ta ce mafi yawan mutanen da suka mutu ranar Alhamis suna cikin wani gida da mutane ke zuwa domin wankan gasa jiki.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, ma idan Allah ya kaimu, an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garza zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari kuma mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya bisa rasuwar Aslak Afadadan, wanda Allah ya wacikawa a yau Juma'a a Keta da ke jamhuriyar Nijar, da fatan Allah ya ji ƙanshi. In za madadin Hafsa ɗan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu John Mahmud Dalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan tafi.